A Najeriya mahukunta sun jima suna furta kalamai masu nuni akan makudan kudade da suke cewa suna fitarwa don samar da ci gaban kasa a fannoni daban-daban. Amma dai kawo yanzu yana da wuya a iya nuna daya daga cikin fannonin da ake cewa ana kashewa makudan kudade da ci gaban da aka samu a wurin ya wadaci yan kasa. Hakan baya rasa nasaba da yadda matsaloli suka dabaibaye kasar, kama daga matsalolin rashin tsaro, tabarbarewar tattalin arziki da makamantansu. Abinda wasu ke ganin lokaci yayi da ya kamata jama'a su yi wa kansu karatun tanatsu gogagga wajen fafutuka musamman a fagen siyasa da shugabanci a Najeriya. Naja'atu Muhammad na cikin waɗanda ke sahun gaba ga neman sauyi daga waɗannan matsalolin.
Ta'addancin nan da gangan aka kirkiro shi kuma da laifin 'yan arewan da kansu su suka kirkiro abin su, dan ba za a cutar da kai a gidanka ba sai ka yarda a cuci gidanka. To 'yan arewa su ne suke kashe arewa da karan kansu. Shi isa mu muka ga cewar duk da na sha fitowa in ce ga gwamnati ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba, mafi yawa rashin daidai din na fi fada. Amma na ga kuma lokaci ne da za mu canza da hannunmu. Canzawa da hannunmu shi ne muka kirkiro salama. Ita salama ita ce za ta haɗa kan matasa, ta inda za mu neman musu tallafi, ta inda za mu neman musu ilimi, ta inda za mu neman musu ba kawai daga jikin gwamnati ba. A'a. Akwai ƙungiyoyi na Turai waɗanda suke so su tallafa, amma arewa ce kaɗai ba ta neman tallafin nan saboda ba wanda zai wa yaranmu jagora.
So da yawa rahotannin da hukumar ƙididdiga ta Najeriya ke fitarwa suna nuna kuma bayan lamuran da ake samu a yankin arewa, musamman a yankin arewa maso yamma. Duk da yake wasu jagororin jama'a na ƙalubalantar rahotannin, amma dai masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin cewa ba gardama ya kamata a yi ba, amma ya dace a neman mafita daga koma bayan. Shu'aibu Mangadi na daga cikin masu irin wannan ra'ayin.
Shi yasa wannan Salama Foundation ta gayyato masana, aka kuma shirya wannan ƙwarƙwarar taro domin a tattauna wannan matsala kuma a fito da hanyoyi waɗanda za su taimaka a tsabar da jama'a daga cikin wannan mummunan hali da muka samu kanmu.
Shin miyagun ƙwayoyi na daga cikin abubuwan da masana suka yi ittifaki akan cewa suna sahun gaba wajen ingiza matasa aikata ba daidai ba, kuma hakan na faruwa ne duk da kokarin da mahukunta ke yi wajen magance matsalar. Misbahu Idris, wanda shine komandan yanki na hukumar yaki da shada safarar miyagun kwayoyi ta Najeriya mai kula da jihohin Sokoto, Kebbi da Zamfara, ya kara jan hankulan matasa akan wannan matsalar.
Dole sai mun hada karfi da karfe da jama'a su zo su taimaka domin a sha wannan matsalar. Tsakani da Allah muna iyaka kokarinmu mu ga cewa mun dakile ta.
Duk wannan fafutukar na da manufar ganin an saita matasa bisa hayar da za ta magance matsalolin da Najeriya ta tsinci kanta ciki.
Yanda za mu tattara matasanmu a dawo musu da darajarsu da kimarsu. To idan yaranka ba su da sana'a, ba su da ilimi, me kake so su yi da wannan kuzarin, da wannan kwakwalwar? Me kake so su yi? Ta'addanci.
Da yake irin wannan fafutukar ta fitakar da jama'a ba yanzu ne aka soma irinta ba. Kuma da yawa jama'a na fatar samun sauyi daga matsalolin da ake fama da su. Lokaci ne kawai zai iya nuna tasirin wannan fadakarwar ko aka san haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.